بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren 26 ga watan Rajab hijira na da shekara 1437 wanda ya daidai da 2 ga watan Mai shekara ta 2016 wannan shine kasar na 192 daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatutukan tafsiri da muke gabatarwa a wannan makaranta ta mutadarul hadisi salafiyya wacce take a number 4 Madarkat Road anan gaskiya layout a Zaria a jahar Kaduna Nigeria karatun da babban malamin mu a Sheikh Abu Abdurrahman Al-Albani Allah ya gafarta mishi yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da yayi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji idan yan uwa ba su manta ba a makon da ya gabata mun kwana a aya ta 51 daga cikin jeren giyar ayoyi na suratu Ali Imran sura ta 3 daga cikin jeren giyar surori na Al-Qur'ani surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina idan ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karanta ayoyin da Allah madaukakin sarki ke mana tarihin mahaifiyar Annabi Isa Maryamu alaiha salam da ita da danta Annabi Isa Allah madaukakin sarki ka kara wato yarda da aminci gare shi idan ba mu manta ba a karatun da ya gabata mun taso tun daga kan aya ta 45 Al-Bishr da Allah madaukakin sarki yayi wa mahaifiyar Annabi Isa Al-Bishr da cewa wato za ta samu wani da sunan shi Al-Masihu Isa ibn Maryama Allah ya bayyana cewa wannan da mai matsayi ne a gurin Allah a nan duniya da lahira kuma zai rika yi wa mutane magana tun yana cikin tsummar goyo kuma zai musu magana bayan ya girma kuma yana daga cikin bayin Allah mutanen kirki Maryamu bayan an gama mata wannan albishir sai ta ce ya ubangiji taya za a yi na samu da gashi wani namiji bai taba taba ni ba da nufin saduwa Allah ta'ala ya ce kamar haka Allah ke halitta abin da ya so idan Allah ya hukunta wani al'amari fa innama yaqulu lahu kun fayakun take Allah umurni yake ba wannan abu zamo nan take sai ya kasance Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayyana sifa da matsayi da daraja ta wannan da da Allah yayi wa Maryamu albishir da cewa za ta haifa a inda Allah ya ce wa yuallimuhul kitaba wal hikma kuma Allah zai sanashe shi rubutu kuma zai sanar da shi hikma kuma zai sanar da shi at-taura ta Annabi Musa kuma zai sanar da shi injila da Allah madaukakin sarki ya saukar a gare shi kuma Allah madaukakin sarki zai sanya shi ya zama manzo zuwa ga banu Isra'il kamar yadda yace wa rasulan ila bani Isra'il kuma Allah zai aiko shi a matsayin manzo wato dan aike wanda Allah ya aike shi zuwa ga banu Isra'ila cewa lallai ya zo musu da aya babba daga wurin Ubangijin su zai rika suranta tsuntsu wato daga ƙasa ko daga yumbu ko daga laka ya suranta tsuntsu sai ya busa mishi rai nan take sai ya zama tsuntsu da izinin Allah zai rika warkar da makafi zai rika warkar da waɗanda suke da cuta ta zabaya kuma zai rika rayar da matattu duka da izinin Allah kuma zai rika ba su labarin abinda suke ci da abinda suka taskance suka aje a gidajensu Allah ta'ala yace lallai a cikin haka akwai aya babba gare ku ku banu Isra'ila da zata sa ku yadda cewa lallai Isa dan aike ne manzo ne daga wurin Allah in fa kun kasance masu imani kuma Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne dan ya zama mai gazgata abin da yake wato gaba gare shi na at-taura kuma dan ya halatta musu wasu al'amura da wasu ababe waɗanda Allah madaukakin sarki ya halamta musu kuma ya zo musu da aya babba daga wurin Ubangijin su nan take yace da su lallai ku tsoraci Allah kuma ku yi mini da'a inji annabi Isa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bada labari daga karke a ayar da muka kwana Allah ta'ala yake bada labari kamar yadda annabi Isa yake rayi mutanen shi gaba dai waɗanda aka aike shi zuwa gare su yace inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lallai Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu lallai ku bauta mishi shi kadai ba shi da abokin tarayya hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya wato tafarki wanda yake miƙaƙe madaidaici wanda ya bi shi zai sada shi zuwa ga Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa a matsayin manzo na ƙarke zuwa ga banu Isra'ila ma'ana shine manzo wato annabin ƙarke a cikin banu Isra'ila shine annabi Isa kuma Allah ya aike shi zuwa gare su waɗannan ayoyin sun bayyana mana haka waɗannan ayoyin sun bayyana mana kira da da'awa da annabi Isa yayi wa mutanen shi na su bauta wa Allah shi kadai kada su hada shi da wani kuma wannan shine tafarki wanda yake madaidaici to tambaya nan ko banu Isra'ila sun amsa kiran annabi Musa annabi Isa ko sun yi imani da shi ko sun gazgata shi akan da'awa da Allah madaukakin sarki ya turo shi ya kiraye su zuwa ga bautar Allah ayoyin da zamu tashi a yau da waɗanda za su biyo bayan su za su amsa mana wannan tambaya da izinin Allah mai Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
الله تعالى يجي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله washhad bi anna muslimun Allah madaukakin sarki bayan ya ambaci wannan da'awa da annabi Isa yayi wa mutanen shi na su bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya Allah madaukakin sarki sai ya ambata a cikin waɗannan ayoyi sifar matsayar da banu Isra'ila suka dauka game da wannan annabi nasu na karke da Allah ya aiko musu shine annabi Isa alaihi salam matsayar da suka dauka na imani da shi ko na kafirce mushi sannan wannan aya ta bayyana mana isharar cewa wani matsayi ne shi annabi Isa ya dauka game da su banu Isra'il Allah ta'ala ya ce falamma ahassa Isa minhumul kufra asa'adda annabi Isa ya gano kafirci tattare da su ahassa bi ma'ana alima wastash'ara ma'ana istash'ara minhumul kufra ya gano da'awar da yayi musu basu karbe ta ba basu yadda da ita ba ya ga alamun kafirci a fuskokin su don dama ai labarin zuciya a tambaye fuska ko ya fada musu ya kiraye su sai suka kafirce to amma ba su riga sun bayyana kafircin abaka ba sai ya gano a hassa ay alima wastash'ara minhumul kufra da ya gano kafirci tattare da su kala sai yace man ansari ila Allah wa zai taimake ni gurin ida sakon Allah wa zai taimake ni akan addinin Allah wa zai taimake ni a cikin kira zuwa ga Allah wannan shine kira da annabi Isa yayi a cikin banu Isra'il nan take Allah ta'ala yace qala al-hawariyuna sai hawariyawa suka bada amsa suka ce nahnu ansarullah mu ne zamu taimaki Allah ma'ana mu zamu kawo wa dauki game da addinin Allah mu zamu taimake ka wurin kira da da'awa da isar da sakon Allah malamai suka ce al-hawariyuna humul ansaru li kulli nabiyyin sune mataimaka ga kowane annabi zamu zo mu ji cewa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya samar mishi da hawariyawa to al-hawariyuna sune al-ansaru li kulli nabiyyin mataimaka annabawa nan take sai suka amsa kiran annabi Isa suka amsa kiran Allah suka ce nahnu ansarullah mu ne zamu taimaki Allah mu zamu kawo maka dauki mu zamu taimake ka gurin ida sakon Allah don haka nan take suka ce amanna billah mun yadda da Allah mun yi imani da shi wa shahad kuma ya kai wannan annabi Isa alaihi salam kashe da cewa bi anna muslimuna lallai mun miƙa wuya mun musulunta mun sallama wa Allah mun bi annabawan Allah mun yadda mun yi imani da Allah jama'a kun ji wannan aya da ta bayyana mana matsayar banu Isra'ila game da kira da annabi Isa yayi musu ya kiraye su sai ya gano kafirci a fuskokin wasu daga cikin su nan take sai yayi kira yayi shela yana neman waɗanda za su taimake shi wurin ida sakon Allah nan take Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa sai aka samu hawariyawa suka amsa kiran Allah madaukakin sarki suka yi imani da Allah kuma suka sheda suka kafa wannan annabi wato annabi Isa ya zame musu sheda a wurin Allah cewa sun musulunta sun miƙa wuya zuwa ga Allah wannan ayar kamar yadda muka jita a cikin ta Allah madaukakin sarki bai bayyana mana hikimar da ta sa ya ambaci qissatul hawariyina ba wace hikima ke cikin bada labari na hawariyawa wato mataimaka annabi Isa a cikin wannan ayar babban malamin tafsiri al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin babban tafsirin shi bi suna Adwa'ul Bayan fi Idahi al-Qur'an bil Qur'an yake cewa lam yubayyin huna al-hikma fi dhikri qissati al-hawariyin ma'isa ولكنه بين في سورة الصاف أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نصرة الله ودينه. الإمام الشنقيطي لم يبين هنا أن الله تعالى بيّن الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى بيّن وجه حكمة تسا الله يباد لابار قصة حوارياوة تارد النبي عيسى با أولا آية تعالى إمران الله بيّن حكمة حكبة ولكنه بيّن في سورة الصف سيدي الله مدوكتين سركي يا بيّن أتكين سورة الصف معنى دبد إذو بيركينا القرآن دقا كسا الله يبين أن حكمة ذكر قصتهم حكمة دتسا الله يباد لاباري قمد حوارياوة حكمة حكا إتتي أن تتأسى بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم شين للي الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر النبي كركي سيكوي ده حوارياوة وأن دسوك بعد كاريا suka taimaki annabi Isa wurin ida sakon Allah lalle al'ummar annabi ta kwaikwaye hawariyawa wurin ta bada kariya game da sunna ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tsaya wa annabi ya iya idar da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi hikimar haka shine mu al'ummar annabi mu kwaikwaye hawariyawa wurin tsayayya ga manzon Allah صلى الله عليه وسلم جباد كاريا جمد سنرشي وفي نصرة دين الله في نصرة الله ودينه وتقولن تي مكوان الدين الله تي مكوان الله دا الدين الله وذلك في قوله تعالى حكا نازوني أتكم فدن الله مدوكا تنسركي دا الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيماني يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قزما متيمكا الله كتيمكا الدين الله كتيمكا وباين الله أنباوان الله ورين إدردساقوان الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما يدعى النبي عيسى دم مريم يفئيق حوارياوة يجد سومن أنصاري إلى الله wa zai taimake ni wurin idar da sakon Allah wurin idar da addinin Allah da taimakon addinin Allah Allah ta'ala yace qala al-hawariyuna nahnu ansarullah hawariyawa suka ce mu ne zamu taimaki Allah mu zamu tsaya wa annabin Allah ya isar da sakon Allah nahnu ansarullah nan take Allah ta'ala sai yace fa amanat طائفة من بني إسرائيل وصدقت كم بنو إسرائيل سيسوكي إيماني دا إيسا وكفرت طائفة وسكما سيسوكي كافرشي تكاغا وأن نند سوكي كافرشي سوني الله يباد العبادي وأحس إيسا منهم الكفرة وأن نند سوكي إيماني كما سوني سوكا زما أنصار الله تحنير كيما كاوى النبي إيسا ورن إدد ساقوان الله الله سيتي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم سيموكا كارفافي موكا بعد نصرة دكاريا قوانا دسوكا إيماني سوكا تيمكا وأدين الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سيسوكا وايقري سوني درنجاي سوكا وايقري دنصرة سوكا زما سوني كارشانسو يزما كتشاوان كارشي wannan ayar ta bayyana mana abubuwa guda uku jama'a abu na farko wace hikima ta sa Allah ta'ala ya ambaci qissar annabi Isa wato qissar hawariyawa tare da annabi Isa wannan aya ta suratu saffi ta bayyana mana hikimar haka shine lalle mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma bambantan matsayai da matakan mu tun daga kan maza da mata samari da dattawa masu kudi da talakawa da waɗanda suke wato suna da matsayi lalle ne su yi tsayayya ga taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce hikimar Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin wannan ayar dan haka lallai ne musulmi ku tashi ku bada kula game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bada kula game da taimakawa addinin musulunci wannan na daga cikin hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ambaci qissatul hawariyin tare da annabi Isa kamar yadda wannan aya take bayyana haka abu na biyu da wannan ayar take bayyanawa da Allah madaukakin sarki yace fa'amanat banu isra'ila haka ne fa'amanat bihi banu isra'il na'am fa'amanat ta'ifatun min bani isra'ila wa kafarat ta'ifa wannan gabar tana kara mana bayani game da wannan ayar da muke fassarawa don a ayoyin da suka gabata Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'ila kuma Allah ya aiko shi zuwa ga banu isra'ila a matsayin manzo anan kuma Allah ya ce falamma ahassa isa minhumul kufr a sa'ad da annabi isa ya gano kafirci tattare da su su suwa kenan jama'a banu isra'ila a zahirin waɗannan ayoyi na nuni akan duka ne suka kafirci amma waccan ayat ta suratul safi sai ta bayyana ta'ifa ne suka kafirci kuma na fahimta jama'a to sannan ayar sai ta bayyana mana waɗanda kuma suka yi imani ashe ba duka banu isra'ila bane suka taru suka kafirce wa Isa an samu wasu ƴan kadan waɗanda Allah ya kiraye su da hawariyawa waɗanda a cikin Qur'ani ya kiraye su da ansarullah su sun yi imani da annabi Isa ko mun fahimta jama'a to sannan wannan ayar daga ƙarshe tana nuna mana cewa ashe kenan waɗanda suke tare da annabawa waɗanda suka taimaki addinin Allah wanda Allah ya aiko annabawa da shi ashe suke samun nasara akan maƙiyansu ashe su ne suke samun rinjaye akan abokan gabar su da adawarsu shine fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirina wannan ya tabbata a tarihi jama'a idan ka kalli tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabban shi musulunci ya fara tun daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da wasu ƴan tsurarun mutane a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na iya tuna lokacin da a wannan addini na musulunci wato daga wasu ƴan tsurarun mutane sai wasu bayi waɗanda ake ganin kaskantattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Khadija matar shi Allah ya kara mata yarda sayyidina Abu Bakrin da su sayyidina Ali ibn Abi Talib da waɗannan tsurarun sahabbai da Alu Yasir a haka musulunci ya fara har Allah madaukakin sarki ya karfafi addinin musulunci da mutanen Madina Allah madaukakin sarki ka kai alheri gare su addinin musulunci ya daukaka aka wayi gari waɗannan manya-manya daga cikin ru'asa Quraishin su Abu Jahal su waɗannan manya-manyan kafirai suka kaskanta Allah madaukakin sarki ya taimaki ya daukaki addinin musulunci wannan na nuna mana cewa ashe mabiya annabawa waɗanda suke ba da kula da taimako ga addinin Allah wanda annabawa suka zo da shi daga wurin Allah to ko bajima ko bajade su ne suke samun nasara akan maƙiyansu ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace lafazin al-hawariyuna malamai suka ce jam'i ne mufrad din shi shine al-hawari abinda ake nufi da al-hawari malamai suka ce wato as-safi ko kuma al-hawariyuna al-asfiya'u asfiya'ul anbiya wato tatattu nagartattun mabiya annabawa wato mabiya annabawa nagartattu daga cikin su waɗanda suke da nagarta ta fuskar imani da jarunta da iya tsayayya ga gaskiya ko ana ha maza ha mata waɗannan su ne al-hawariyuna wasu malamai suka ce wa humul ansaru li kulli nabiyyin su sune mataimaka kowane annabi. Dukkan annabin da wani ya tsayu da taimakon shi, wannan wanin ya zama hawari. Jam'i sai a ce al-hawariyuna. Ko mun fahimta jama'a? An samu hadisai waɗanda suke tabbatar da haka a cikin manya-manyan littafai na sunna. Na daga cikin hadisan da suka zo da haka, hadisin farko, hadisin da al-imamu Ibn Majah ya fitar a cikin littafin shi Sunan, a lambar hadisi na 201, wa Ahmad fil Musnad, da imamu Ahmad a cikin kitabul Musnad a juz'i na uku, lambar hadisi na 339, min hadisi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qal, hadisin sahabi Jabir dan Abdullah, Allah madaukakin sarki ka kara masa yarda, Jabir yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil musim. Annabi ya kasance yakan bijiro da kanshi, ya kai kanshi ga mutane a lokutan taruwar mutane, a lokutan aikin hajji. Dan haka duk lokacin da aka zo yin aikin hajji, Annabi yakan je lokacin ana zaman Makka, ya samu mutane, idan ya gansu a tare sai ya ce da su, fa yaqulu Annabi yace da waɗannan mutane, ala rajulun, shin ba a samu wani mutumi daga cikin ku ba, ya hamiluni ila qaumihi, da zai dauke ni ya tafi da ni zuwa ga mutanen shi, fa inna quraishan qad man'uni an uballigha kalam rabbi, saboda quraishawa sun hana ni na isar da maganar ubangiji na, sun hana ni yin da'awa, sun hana ni karantar da addini, suna tsangwamata, ba a samu wani daga cikin ku da zai dauke ni ya tafi da ni cikin mutanen shi su bani kariya ba, su taimake ni na isar da maganar ubangiji na. Kun ga Annabi yana ta neman hawari kenan. Ko mun fahimta jama'a? Wannan hadisi kamar yadda kuka ji hadisi ne ingantacce. To sanan jama'a ya tsara tabbata a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Ahmad har wa yau suka ruwaito daga Jabir dan Abdullahi, al-Imam al-Bukhari ya fadi da cikakken isnadin shi, yace qala haddathana Malik ibn Isma'ila qala haddathana Abdul Aziz عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يجي جابر يجي للي منظن الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب أسعد النبي يكرا يمتاني معنى يكرا أتكم مسلمي أكن أكاو توجي a kawo taimako. An fahimta? Lamma nadaban nasa yawmal ahzab fantadaba Zubair, nan take sai ga sahabi Az-Zubair ibn al-Awwam ya tinkaro, ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kawo dauki, ya kawo taimako. Thumma nadabahum, annabi ya kara kiran al'umma, ya kara kiran mutane, fantadaba Az-Zubair, haka Zubair ya kara tinkarowa. Qala ha salasan, annabi ya haka so uku, ba a samu wanda ya amsa ba in ba Zubair ibn al-Awwam ba. Fa qala, nan take sai annabi ya ce inna likulli nabiyyin hawari, lalle kowane annabi yana da hawari, wato mataimaki, nagartaccen mabiyi, tataccen mabiyi. Wa inna hawariyyaz Zubair, kuma mabiyina, nagartaccen mabiyina shine Az-Zubair ibn al-Awwam. Kunga wannan hadisi yana bayyana mana ashe yana daga cikin hawari na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, akwai Az-Zubair ibn al-Awwam. Wannan na daga cikin darajoji da matsayai da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa Zubair ibn al-Awwam, kamar yadda wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Manaqib a lambar hadisi na 4113, da al-Imam Muslim a lambar hadisi na 2415 daidai. Wannan hadisi yana kara tabbatar mana da cewa lalle hawariyuna sune mataimaka annabawa, sune masu kawo wa annabawa dauki, sune nagartattu daga cikin mabiya annabawa. To sanan hadisi na uku, hadisi ne da al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Kitabul Musnad haka al-Imam Muslim a cikin As-Sahih daga sahabi Abdullah dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ka kara masa yarda Abdullah dan Mas'ud yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما كنجونا حديثي وان الإمام مسلم ده إمام أحمد سكر ويتا ده عبد الله دم عباس عبد الله دم مسعود أفوا عبد الله دم مسعود يتي للي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من نبي بعثه الله في أمة باب ون النبي ده الله يا أيكي شزوا غوات الأمة قبلي كابني إلا كان له من أمته حواريون فاتيسي الله يا كسن ترمش أتكين الأمة رشي يا سامر مشي ده حواريا ومبيا نغرتت مبيا وأصحاب kuma Allah sai ya samar mishi da wasu abokai wasu aminai ya khuzuna bi sunnati wadanda za su rika riko da sunnar wannan annabi wa yaqtaduna bi amri kuma za su rika kwaikwayan suna koyi da umurnin wannan annabi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun daga nan sai a samu wasu su mai gurbin su wadancan sun wuce sai a samu wasu su biyo bayan su su waɗanda suka biyo baya sune khalafu kamar yadda hadisin ya bayyana yakhlufu min ba'dihim khulufun kaga khalaf din kenan yaquluna ma la yaf'alun suna fadin abinda ba su aikatawa su yi alƙawali su saba ko kun fahimta jama'a su fadi su yi ƙarya yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun kuma suna aikata abinda shari'a ba a umurce su da aikatawa ba annabi yace faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wanda yayi jihadi akan su da hannu ya hana su mugun aiki da suke to wannan mu'mini ne waman jahadahum bilisanihi fa huwa mu'min wanda ya hana su ya yake su da harshe ya bayyana abinda suke na kuskure da laifi da munafinci fa huwa mu'min waman jahadahum biqalbihi duk wanda ya yake su ya jihadi a kansu da zuciyar shi ya kyamaci abin da suke akai ya ki su ya ki mugun aikin su fa huwa mu'min annabi yace wannan ma mu'mini ne kaga matakai uku biyadihi bilisanihi biqalbi sai annabi yace walaysa wara'a zalika min al-iman bayan waɗannan matakan to babu kuma wani mataki na imani habbata kardale imanin da ya kai daidai da ƙwayar zarra ma'ana wannan shine mataki na ƙarke wanda za ka ki miyagu makiya Allah masu sabawa annabawa masu sabawa umarnin Allah da Allah ya aiko ta harshen annabawa imma dai ka ki abin ka hana da hannunka imma ka hana da harshenka imma ka hana da zuciyarka hanawa da zuciya shine ka ki abin ka kyamace shi ka kaurecewa waɗanda suke aikata shi wannan hadisi yayi daidai da wancan hadisi na Muslim hadisin sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ka kara masa yarda hadisi shahararri a cikin 40 hadis hadisin da Annabi yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi وذلك اضعف الايمان kunga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da cewa babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko face sai Allah ya samar mishi da hawariyawa waɗanda za su bashi kariya da kariyar Allah madaukakin sarki su taimake shi da taimakon Allah su karfafe shi gurin idar da sakon Allah ku kun fahimta da kyau jama'a wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne ingantacce Imam Ahmad da Muslim Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Iman a lambar hadisi na 50 daidai wannan ayar mu lura da kyau jama'a mu natsu da kyau mu lura da ita tana dauke da wani sako mai girma wanda ke bayyana mana wahdatu da'awatil anbiya wato da'awar annabawa da'awa ce guda abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da shi su isar to sako ne guda abinda dukkanin annabawa suka kira zuwa ga Allah wato shine a bauta wa Allah kada a hada Allah da wani wurin bauta dan haka da'awar annabawa guda ce kamar yadda annabi ya fadi cewa inna ma'sharal anbiya'i nahnu ikhwatun min al-illat ko ikhwatun min illat wato mu yan uba ne yan uba ne mu ma'ana dukkanin mu da'awar mu daya ce ko da yake shari'o'in da Allah ya baiwa kowanne annabi to shari'ar shi daban da ta dan uwan shi shine li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku yana da nashi manhajin yana da nashi shari'ar da Allah ya aiko ya tabbatar wa mutanen shi shari'a ta ibada da sauran su amma kam da'awa da'awar su guda ce ko kun fahimta jama'a mu dubi ayar nan da kyau yaya Allah madaukakin sarki ya kirayi mataimaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya kiraye su da al-ansaru kamar yadda a wannan ayar Allah ya kirayi mataimaka annabi Isa da menene jama'a al-ansar dan al-hawari ai al-ansar an-nasir ko kun fahimta jama'a to kaga wannan na nuna mana wato irin aikin da Allah madaukakin sarki yayi na samarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaratan sahabbai waɗanda suka taimake shi suka bashi kariya da kariyar Allah ya iya isar da sakon Allah waɗannan su ne manya-manyan kabilun sahabban Madina Aus da Khazraj ko mun fahimta da kyau jama'a kaga Allah madaukakin sarki ya ce qala al-hawariyuna nahnu ansarullah kamar yadda Allah ya sanyawa su suka kirayi kansu da al-muslimuna haka Allah ya kirayi al'ummar da ta yadda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda da da'awa da kiran annabi Allah ya kira ta da musulmai sahabban annabi Isa al-hawariyun al-ansar haka sahabban annabi al-ansar ko kun fahimta jama'a sa'annan mabiya annabi Isa sune al-muslimuna kamar yadda mabiya annabi a wannan zamani annabi sallallahu alaihi wa sallama sune al-muslimuna dan haka mu duba ayar da kyau dan Allah ya ce falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah ya nemi taimako kuma an samu wasu sun taimake shi da taimakon Allah kamar yadda annabi ya nemi taimakon ansarawa kuma sun taimake shi da taimakon Allah madaukakin sarki har wani abu ya taba faruwa a sa'ad da aka je wani yaki aka dawo aka tara ganima annabi sai ya iba ya baiwa muhajiruna ya baiwa wane ya baiwa wane ya baiwa wane sai bai baiwa mutanen Madina ba su samu komai ba annabi da ya lura da su mai riwaya yace ka annahum wajadu fi anfusihim kamar sun ji zafi dan me za a ba wane da wane ba a ba mu ba bayan mu muka taimaki addinin mu muka tarbe ka bayan sun kore ka mu muka baka kariya bayan sun kawo maka hari dan me ba za a ba mu ba ai mu ya kamata a diba a ba annabi sai miki annabi ya jawabi annabi ya ce yanzu ku ansarawa ku mutanen Madina shin ba zai fi dadada muku rai ba ba za ku fi son sauran mutane su tafi da ganima gidajensu da anguwanninsu ba ku kuma ku tafi da manzon Allah garinku shin ba za ku so haka ba su sun tafi da duniya ku kuma kun tafi da manzon Allah Ansar suka ce iya manzon Allah mun fi san haka Annabi sai ya yabe su Annabi ya faɗi darajojin su Annabi ya ce al ansaru shi'arun al ansaru disarun annasu disarun wal ansaru shi'arun wato mutane su ne na nesa mutanen Madina kuma su ne na kusa ma'ana su ne suke kusa da ni su ne masu bani taimako Annabi ya ce da mutanen Madina za su bi wata hanya wasu waɗanda ba su ba su bi wata hanya Annabi ya ce la salaktu wadil ansar da na bi hanyar mutanen Madina Annabi ya ce al ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq ba mai son su sai mumini ba mai kin su sai munafiki wannan na nuna maka matsayin ansar mataimaka annabawa sune ausawa da khazrajawa waɗannan manyan kabilu da ke cikin garin Madina da waɗanda suke hulafa'uhum wato waɗanda suke alƙawalin taimakekeniya da bada kariya ta yaki a tsakaninsu dan haka jama'a kun ji qala al-hawariyuna waɗannan mataimaka annabi Isa suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka Allah mu zamu taimaki annabin Allah wurin idar da sakon Allah amanna billah mun yi imani da Allah wa shahad kuma ya kai annabi Isa ka sheda bi anna muslimuna lallai mu musulmi ne mun sallama wa Allah kun ga a cikin wannan ayar sun fuskantar da magana zuwa ga annabin su ya zama sheda cewa sun musulunta to a ayar gaba sai suka fuskantar da jawabi zuwa ga Allah madaukakin sarki suka ce rabbana na'am
rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin
suka ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin kaji sun kafa annabi Isa ya zame musu sheda cewa sun musulunta sun sallama wa Allah sai kuma suka fuskanci Allah madaukakin sarki suna roƙon Allah madaukakin sarki suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar na injila ga wannan annabi da aka turo mana annabi Isa wattaba'na ar-rasul kuma mun bi wannan manzo mun yi imani da shi shine annabi Isa ar-rasul din kenan dan haka suka ce faktubna ma'a ash-shahidin ya Allah ka rubuta mu daga cikin masu sheda waɗanda suka sheda ɗayan takarka kuma suka sheda wa annabinka wato suka gazgata annabinka da manzanci kun ji wannan jawabi na waɗannan hawariyawa kunga bayan sun kafa annabin su ya zama sheda sannan sai kuma suka roki Allah madaukakin sarki ta hanyar imani da abin da Allah ya saukar da bin annabawa sai suka roki Allah madaukakin sarki da ya rubuta su daga cikin wato waɗanda suke masu sheda wato waɗanda suka sheda ɗayan takar Allah rabbana amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar kaga na injila ga annabi Isa da sauran littafan da suka gabace shi wattaba'na ar-rasula kuma mun bi manzon shine annabi Isa an gane jama'a dan siyakin ayar haka yake bayyanawa duk da an samu wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce annabi Muhammad ake nufi cewa wattaba'na ar-rasula ai mun yi biyayya ga manzon Allah siyakin ayar wato bai hukunta bai sanya a tafi zuwa ga wannan fassara sai dai wattaba'na ar-rasula mun bi manzon Allah annabi Isa alaihi salam faktubna ma'a ash-shahidin ya Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suke masu sheda waɗanda suka sheda ɗayan takar Allah waɗanda suka sheda wa annabin Allah annabi Isa da manzanci ko kuma faktubuna ma'a shahidin, ya Allah ka rubuta mu daga cikin masu sheda, daga cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan ayar tana dauke da wani babban sako jama'a. Wannan sako wato shine bayyana mana halaccin yin tawassuli da kyawawan ayyuka don biyan wata bukata da neman wata bukata a wurin Allah madaukakin sarki. Ku duba jama'a, suka ce sun yi imani, al-imanu yana daga cikin ayyuka na gar jama'a. Sannan wattaba'ana ar-rasul, ya Allah mun bi annabinka annabi Isa. Kaga sun yi imani da sun yi tawassuli da al-imanu billahi bima anzala, al-imanu bima anzala Allah. Sannan sun yi tawassuli da bin manzon Allah, biyayyar annabi Isa. Don haka suka roki Allah, suka ce ya Allah faktubna ma'a shahidin, ya Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suke masu sheda, waɗanda suka tabbatar da dayantakarka ya Allah. Kaga roƙon Allah suka yi, suna neman Allah madaukakin sarki ya daukaki darajojin su ta hanyar ya sanya su daga cikin masu sheda a ranar alkiyama. To amma sun roki Allah ne ta hanyar imani da abin da ya saukar da biyayya ga annabawa. Ashe wannan na nuna mana matsayin imani jama'a. Zaka iya yin tawassuli da imaninka, kace ya Allah saboda imani da nayi da kai, ya Allah saboda imani da nayi da abin da ka saukar Al-Qur'ani, ya Allah saboda biyayya ta ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ka biya mun bukata kaza da kaza da kaza da kaza. Wannan ya halatta, ku mun fahimta jama'a. Sannan wannan yana nuna mana matsayin biyayya ga manzannin Allah. Duk wanda ya bi manzo daga cikin manzannin Allah, to wannan ya samu wata daraja, yayi wani aiki wanda zai iya neman kusancin Allah da wannan aikin. Ina fata mun fahimta. Don haka ya ku musulmi, mu kyautata imanin mu kuma mu jaddada biyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah madaukakin sarki zai daukaki darajar mu, Allah zai kare mu daga abin da muke tsoro, sannan Allah zai tabbatar mana da abin da muke fatan samu duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da alkhairinka. Waɗannan ayoyi sun bayyana mana matsayin waɗannan hawariyawa waɗanda suka kawo dauki ga annabin Allah, annabi Isa. Allah madaukakin sarki ka ƙara tabbatar da amincinka a gare shi. To mu natsu da kyau mu duba, za mu fahimta daga waɗannan ayoyin. Ashe idan annabawa, jama'a mu ji da kyau, suna da buƙatar mataimaka a cikin mutanensu, ashe babu wani malami, babu wani mai kira zuwa ga Allah, babu wani mai da'awa, face sai ya zan yana da buƙatar waɗanda za su kasance tare da shi, waɗanda za su taimake shi gurin idar da saƙon Allah, waɗanda za su zama ɗaliban ilimi ne a gare shi, waɗanda za su zame mishi kariya da izinin Allah madaukakin sarki. Ashe wannan na nuna mana yadda annabawa suke da buƙatar al-ansar, haka malamai suke da buƙatar al-ansar, waɗanda idan malaman suka zo na suka karantar da sunna, to waɗannan za su ba da kariya wurin farmaki da za a kawo wannan sunnar, wurin hari na baka da hari na rubutu da hari na koma wani iri, waɗanda su za su yi tsayayya game da kare ita wannan sunnar don a isar da ita zuwa ga al'umma. Ina fata mun fahimta. Su kuma waɗanda suke du'atu, masu da'awa, hanya mafi girma wacce take samar musu da mabiya, waɗanda suke mataimaka wurin isar da saƙon Allah, hanya ce ƙwaya ɗaya jama'a, ita ce hanyar a zauna a karantar da su ilimi, a karantar da su addinin musulunci, a ɗora su akan kira zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wannan ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi. Allah ya samar mishi da zaratan sahabbai suka ba da kariya da tsayayya. kuma ka je ka bi tarihin dukkanin malaman musulunci wannan shine manhajin da suke bi shine tafarkin da suke bi wurin samar wa da'awa ta musulunci waɗanda suke masu ba da kariya masu ba ta kula da kulawar Allah madaukakin sarki dan haka jama'a wa'azi daidai ne amma ba da wa'azi ake samar da al-ansaru ba jama'a ana samar da su ne ta hanyar azaunar da su a karantar da su ilimi karantarwa a cikin littafi ta yadda idan wannan malami ya rasu idan wannan malami wata larura ta same shi idan ya kau to waɗannan sai su dora su ci gaba daga inda ya tsaya wannan da haka ake tsare da'awa ta musulunci jama'a ba da siyasar gudanarwa kadai ba ana tsayar da ana tabbatar da da'awa ta musulunci ne ta hanyar samar wa da'awar mazaje dan haka dole ne malamai ku tashi ku samar wa da'awoyin ku da'awa ta ahlus sunna mazaje waɗanda za su yi kira zuwa gare ta lalle ne a samar mata da matasa ƙwararru a fagage na ilimin addini a samar mata da ƙwararru a fagage na ilimi na rayuwa wannan yana daga cikin muhimma ta da'awa indai da'awa ce ta musulunci haka muka ga annabi a sa'ad da zai karantar da sahabbai za mu zo mu ji cewa a sa'ad da waɗannan nasara najran suka tabbatar da abinda annabi yake akai gaskiya ne annabi ya muqabalance su da ko dai su musulunta ko kuma su zo ayi mubahala nan take wani daga cikin su yace kul kada ku yadda ku yi mubahala da Muhammadu dan in har abin da yake akai gaskiya ne kuma ku kun san gaskiya ne idan kuka yi mubahala da shi to ba ku ba ƴaƴan ku ma da bayan ku ba za su kai labari ba dabbobin ku ma sai sun hallaka ba wai ku ba tukuna eh dan haka kada ku yi kun kun yadda ku zauna akan addinin ku sai ku rika aiko mishi da jizya taxation sai ku rika bayarwa dan ku samu zaman lafiya shikenan suka zo suka sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ga shawar da suka yanke don haka za su tabbata akan addinin su na kristanci za su rika aiko da jizya ka aiko mana da wani daga cikin almajiranka da zai rika hukunci a cikin mu za mu zo mu karanta hadisin annabi sai ya ce lallai zan aika muku da amintaccen wannan al'umma annabi ya aika musu da sahabi Abu Ubaida ibn al-Jarrah eh annabi ya ce fa innahu aminu hadhihi al-umma wannan shine amintaccen wannan al'umma to ku duba jama'a annabi da ya aike shi ai hukunci zai a tsakanin su karantar da su zai wannan na nuni akan da annabi bai karantar da shi ba ba zai karantar da su ba annabi da ya tashi aikewa da dan aike zuwa garin Yaman annabi sai ya tura musu da sahabi Hudhaifa ibn al-Yamani hadithin yana nan a cikin sahihain riwayar sahabi Abdullah dan Abbas annabi yace da Hudhaifa innaka sata'ti qauman ahla kitab فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله معاذ ابن جبل عفوا معاذ ابن جبل فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله شهدوا باب ابن بوتا بس غاسكيا ده تشنتا سي الله شي كدي وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لك لذلك فانهم اطاعوا لك بذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم الصلوات في كل يوم وليلة هكا النبي يتكرن تامشي يا أيكي شدن يجي يكرن تدسو يا زماء الكالي أشكين سمي هكونتي أتكان نسو وأن النانونا من أكل للين ما لمي سيطين دكا سسامر ودداء وينس مزاجي إيه dan haka malamai ku nasu a garurukan ku da masallatan ku da anguwannin ku waɗannan matasan ku tare su ku zaunar da su ku karantar da su ilimi na sunna Hausawa suka ce ba a san inda rana za ta fado ba ko eh ta yi wuta fito daga gabas ko ta fito daga yamma ta fada a gabas ko ba haka ba ba a san wane ne Allah madaukakin sarki zai tayar a cikin almajiranka ya dora ya ci gaba daga aikinka inda ka tsaya idan ka mutu ko kuma idan kai tawaye ko ba haka ba jama ka ce ba kai sai wani ya tashi ya ci gaba da yi ko ba haka bane dan haka lalle malamai ku tashi ku karantar da al'umma ku karantar da matasa dan matasa abokan aikin da'awa ne ina fata mun fahimta dattawa kam sai dai ai wa'azi ko ya dan yi wa'azi a iya karatu dai haka a cika dan a samu amsa tambayar kabari lafiya eh a ketara a shiga aljanna lafiya ko ba haka ba amma matasa a karantar da su ilimi lalle a zaunar da su a karantar da su ilimi a haddatar da su usulul ilmi wanda da shi ne ake malanta jama'a lalle a karantar da matasa malaman su haƙura su zauna su karantar to sa'annan kuma su ma matasan su haƙura su zauna su koyi karatun dan wata fitina da ake fama da ita a sa'ad da wasu suka zauna suka sadaukar da lokutan su wurin karantarwa a daidai lokacin kuma wasu matasa suke daukowa kansu fitina ko kuma suke shantakewa su yi watsi da harkar ilimi imma dai su dauko fitintinin da ba shi ya kamata su dauko ba a matsayin su na daliban ilimi na'am misali ana karantar da kai a matsayinka na dalibin ilimi ina ruwanka da zabe haramun ne ko zabe babu kyau kai karatu ake so ka iya tukuna ku kun fahimta da kyau jama'a dan haka daliban ilimi ku natsu ku fahimci abinda malaman ku suke karantar da ku musamman matasa wata matsala ta daliban ilimi musamman matasa ba su yadda su sadaukar da lokutan su sai dai akan wasu abubuwa waɗanda yake imma dai kace koda waɗannan abubuwa za su iya zama taimako ne ga da'awa amma ba su ne asalin da'awar ba dan haka matasa sai su juyar da himman su can matashi sai ya dukufa da neman kuɗi na'am neman kuɗi gaskiya ne amma ina neman ilimi sai ce ai zai nemi kuɗi ne don in ya samu ya taimaki addini akwai matasan da suke da wannan tunanin wani ka zo makaranta sai ya ce ina kasuwa a ce ka zo makaranta ka koyi ilimi sai ya ce a in na samu zan taimaki addini ku dai ku ci gaba da karatu to amma mutane nawa ne suke samu su dawo su taimaki addini da bayin Allah ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne wasu kuma fa sun shiga wasu harkoki ne na duniya wani eh kai ka tsaya ka koyi addini dan ka zama kariya ga da'awarka to amma ina yana hangen kaza yana hangen kaza yana hangen kaza ya kasa tsayawa ya koyi addini jama'a dan haka lallai ne jama'a wannan addinin sai an koye shi kuma sai an samar mishi da mazaje waɗanda idan na gaba sun kwanta dama to su za su tashi su ɗauki tuta su ɗauki ragamar ci gaba da yaɗa addinin Allah maɗaukakin sarki mun ga haka a aikace a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa'ad da annabi ya kwanta ya rasu larabawan ƙauye gaba ɗaya suka yi ridda suka bar musulunci sai illa shirzimatun qalilatun sai ɗan kaɗan amma duka sauran suka yi ridda wasu suka yi iddia'un nubuwa suka yi da'awar annabta ai su annabawa ne aka samu mutanansu sun bi su Allah maɗaukakin sarki sai ya samar wa musulunci sayyidina Abubakar ya tsayu gurin yakar waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka ibada zakka ya dawo da su waɗanda suka ki dawowa ya yake su har sai da suka kaskanta musulunci ya ɗaukaka haka sayyidina Umar bayan gushewar sayyidina Abubakar haka sayyidina Uthman haka da'awa ta musulunci take jama'a mu bibbi dukkanin malaman da tarihi ya rubuta da'awar su ya rubuta kafuwar makarantun su zamu ga cewa haƙuri malaman suka yi suka sadaukar da rayuwar su suka sadaukar da lokutan su wurin karantar da al'umma addini da gina daliban ilimi malaman gobe a beban kwaikwayo a cikin al'umma wannan sai ya haifar da juyin juya hali a zamanin nan su ka binciki tarihin Ibn Taymiyyah da shi da makarantar shi. Makarantar Ibn Taymiyyah ta kafu ne a sa'ad da kusan karni biyu, shekaru biyu baya daga wannan lokacin, duniya duhun jahilci ya lullube ta, duhu na bid'a da kafirci da ilmul kalami da ilmun falsafa ya mamaye duniya. Allah sai ya tayar da Ibn Taymiyyah, ya sadaukar da rayuwar shi, ya sadaukar da lokacin shi, ya sadaukar da ilimin shi, ya haƙura da jin daɗin duniya, ya zauna ya karanta, ya kafa makaranta. Wannan makarantar sai da ta haifar da juyin juya hali a ƙarni na bakwai, wato muntasafil ƙarni sabi zuwa farkon ƙarni na takwas. Kaje ka binciki tarihi, wannan tasiri da makarantar Ibn Taymiyyah ta haifar wa duniya, har yanzu duniya bata gushe ba, tana cin moriyar shi. Amma mutum guda inda bai sadaukar ba, da haka ba za ta faru ba. Inda ɗaliban da ke gaban shi ba su sadaukar ba, a kama shi su ce suna tare da shi, a dake shi a yi mishi sharri su ce suna nan tare da shi, don sun san ƙarya ne. A kulle shi su ce a kulle su tare da shi, su koyi ilimi tare da shi. Inda ba su sadaukar ba, da ba a samu wannan juyin juya hali ba, jama'a. Don haka ya zama makarantar Ibn Taymiyyah ta tattaro kowane nau'i, ta haɗo kowane fanni. A yau idan malamin hadisi kake masani, baka isa ka ƙetare makarantar Ibn Taymiyyah ba, sai ka ci albarkacinta. Idan ɗalibi ne kai ko malami masanin Alƙur'ani, baka isa ka ƙetare makarantar Ibn Taymiyyah ba. In masanin tarihi ne kai, sai ka ci albarkacin makarantar Ibn Taymiyyah. Idan masani ne game da lugha da harshen Larabci, sai ka ci albarkacin makarantar Ibn Taymiyyah. To balle a ce uwa uba, kai malami ne na tauhidi da aqida. To kaga ƙarke kenan idan ka zo makarantar Ibn Taymiyyah. Nan ne asali mashrabi na Ahlus Sunna Salafiyya, su ne suka raya mazhabin salaf. Ba adaman darasa bayan mazhabin ya dasashe ya mutu, an daina jin labarin shi, shi ya rayar da shi da izinin Allah da shi da almajiran shi. Idan a fage ne na hadithi baka isa ba, sai ka ci moriyar littafin al-Imam al-Mizzi Tahdhib al-Kamal. Almajirin Ibn Taymiyyah ne a tafsiri Ibn Kathir, sai ka ci moriyar shi. Dan karami ma cikin almajiran Ibn Taymiyyah a tarihi baka isa ba, sai ka ci moriyar makarantar Ibn Taymiyyah. Ga manyan littafai na tarihi guda biyu ko guda uku: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام نا الحافظ الذهبي دي اللتاف الناشي سير أعلام النبلاء دي اللتاف ببما لمي الإمام ابن كثير الدمشقي البداية والنهاية ودن من يمن يلتتفين لتاريه قداو بجي وتنفكه ذاك غيرس ابن عبد الهادي سنير بوشا ربوشا أكي المحرر ابن عبد الهادي الماجدي ne ibn taymiyyah ka dawo fage na aqida ka je kaga kuma littatafai da shi ne makarantar ibn taymiyyah ya rubuta da waɗanda almajiran shi suka rubuta musamman ibn al-qayyim wannan na daga cikin albarkar sadaukarwar da malamai ke yi wurin su zauna su karantar da ilimi na sunna dan haka malaman ahlus sunna ku zauna ku sadaukar da lokutanku ku yi abin da za ku iya ku mance da wannan yawace na wa'azi malami sai kaga yayi wata daya wata biyu bai dawo gidan shi ba yana yawon wa'azi daga wa'azin mako sai na jaha sai na kasa daga can sai ya ƙara dawowa ma'ana reverse abin yake circulation yake ina daliban da kake karantar da su usulul ilmi usulul fiqh mustalah wal hadith hadisi qur'ani ulumul qur'an tafsiri ina daliban babu idan ka mutu shikenan ka zama nasiyan mansiya ba za a ƙara tunawa da kai ba dan ka zama inna shani aka wal abtar amma zauna ka karantar da daliban ilimi haka muka ga waliduna wa shaykhuna أبي عبد الرحمن الألباني الله يغفر تامشي هكا موكا غياي أعيكا تأرى يورشي باين يا غم الرحلات يا بكثاشي الرحلات ya je can ya koyo ya hadu da malam wane ya ji ya koyi karatu ya koyo boko da addini sai ya dawo yace to shi da'awa zai yi kuma a garin Zaria yace babu wani gari da yafi so irin Zaria innakil ahabbul bilad ilayya yace ko aiki aka bani na karantarwa ko kaza a Makka yace na fi son na zauna a cikin dangi na dan ne musu da'awa tun da karantar da su na baza alkhairi a gare su haka ya dawo ya zauna ya karantar da sunna yanzu an baka aiki in aka ce ka bibi kasusuwa da littattafai na sunna tsakanin tafsiri da hadisi da fiqhu da tarihi da laccoci waɗanda malam Albani in aka ce ka dukke diddige su an baka aiki amma shekaru nawa yayi ya dawo yace ya zauna ya sadaukar da rayuwar shi yace babu abinda zai sai karantar da sunna yayi kira yayi kirari ga al'ummar duniya yace daliban ilimi ku taho a karantar da ku ilimi yace ku taho mu tare a gindin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tebur din ya faɗa haka kuma har ya mutu akan wannan aikin ya mutu Allah ya dauki rayuwar shi a karatutuka da yake wa daliban ilimi karatun zaure yace shi fa yana samarwa da da'awar shi malamai ne da'awar shi yake samarwa da malamai kai malamai ku ji tsoron Allah ku zauna ku karantar da daliban ilimi ku samarwa da da'awoyin ku malamai daliban ilimi ku hakura ku koyi ilimi yace samarwa da da'awar shi malamai yake yace karatun ne ina da manufa yace ba ina ne din na faranta muku rai ba ya dace ne manufar ku ta dace da tawa ni ina so na karantar da ku ku kuna so ku koya shikenan sai muka hadu a wani wuri da'awa ta nake samarwa da malamai yace na fara masters a ABU idan wannan masters din zai haifarwa wannan da'awar wannan karatun matsala yace zan jefar da shegen masters din dan babu masters din da ya wuce da'awa ad-da'watu ila Allah bil hikmati wal mau'izati alhasana haka ya kamata malamai su kasance kuma wannan dabi'a da malam Albani yayi dabi'a ce da salaf suke akanta ka je ka binciki tarihin Abdurrahman Abu Hatim ar-Razi mahaifin Ibn Abi Hatim ya bar kasar su da garin su da gidan su ya bar matar shi tun da ya wuce shekaru 30 da wani abu ba a duniya mana yana cikin samartaka ya fita dan neman ilimi ya fita neman ilimi ya bar matar shi da cikin dan shi Abdurrahman ya tafi sai da ya gama kewaye duniya rihilat ya buga yi Baghdad yayi Sham yayi Khurasan yayi yammacin duniya Andalus yayi gabashin duniya ya gama kewayewa sai da girma ya kama shi shekaru 60 da wani abu a duniya sannan ya kama hanyar dawowa kasar su da garin su ya dawo ya shekaru 2 ya karantar da dan shi ilimin da yaje ya koyo dan ya baza ilimin ga duniya ka karanta littafin Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim ar-Razi sai ka ji a ciki yace qala abi sa'altu abi haddathtu ko hujjistu an abi ko wani abu makamancin wannan me yasa ba mu iya yin hakuri jama'a waɗannan ayoyin suna nuna mana lallai ne mai da'awa ya samarwa da da'awar shi malamai waɗanda za su haɗu da shi da su don su yi da'awa su yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki jama'a mun fahimta Allah ka shiryar da mu ga karatu ya karatu kuma ga lokaci ya kure wanda nan wata gaba ce da za mu tashi da za ku ji cewa waɗannan waɗanda suka ki imani daga cikin Banu Isra'ila da Annabi Isa sai suka yi makirci suka kulla makirci wannan sunna ce ta da'awa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki babu wata da'awa face sai an kulla mata makirci makirci daga waje makirci daga cikin gida kuji abinda Allah madaukakin sarki yace mallan karanta mana
wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin
wa makaru banu isra'ila nan kafirai wadanda basu yi imani da Isa ba sai suka kulla makirci shine wa makaru suka yi makirci suka yi kutun kutun suka yi kulle kulle suka yi rubuce rubuce suka kai suka komo shine wa makaru din suka yi wa annabi Isa makirci wa makara Allah kuma Allah yayi makirci sun yi makirci Allah sai yayi makirci a madadin nasu makircin makirci in response to makirci ina fata mun fahimta sun yi makirci Allah ma ya mayar musu da nasu makircin din mana sun yi makirci Allah ya mayar musu da makircin su wallahu khairul makirina kuma Allah shine mafi alkhairin masu makirci duk wani kulli da zakai to kullin Allah ya fi naka duk wani abu da zaka je ka rubuta duk inda zaka je duk inda zaka kai makurar wurin wanda zaka ce halitta ne irin ka daga cikin halittun Allah wurin shi zaka je ko ba haka bane shine dai makurar duk wani makirci da zaka yi gurin halitta zaka je irin ka duk wani rubutu da zaka yi da wanda zaka kaiwa wurin wani mahal wato gurin wani abin halitta ne irin ka zaka kai to shi kuwa Allah shine mahalicci kuma shine mafi alkhairin masu makirci dan haka sun yi makirci Allah yayi musu makirci a wannan ayar kamar sauran ayoyi Allah bai bayyana wani makirci banu Isra'ila suka yi wa Isa ba kamar yadda bai bayyana wani makirci ne Allah yayi musu ba kada cewa yayi wa makaru wa makara Allah sun yi makirci Allah yayi musu makirci kaga makirci makirci to wani makirci ne su banu Isra'ila suka yi wani makirci ne Allah yayi musu shine babban malami al-Imam Shanqiti yace lam yubayyinillahu makra al-yahudi bi Isa ibn Maryama wala makra Allah bil yahud a wannan ayar Allah bai bayyana wani makirci ne yahudu suka yi wa Isa ba kuma bai bayyana wani makirci Allah yayi wa yahudawa ba a madadin makircin da suka yi wa annabin shi a wannan ayar Allah bai bayyana ba walakinahu bayyana fi mawdhi'in akhar sai dai a wani wuri Allah madaukakin sarki ya bayyana wani makirci suka yi wa Isa bayyana fi mawdhi'in akhar anna makrahum bihi makircin da suka yi mishi makircin shine muhawalatuhum qatlahu kokari da suka yi na kashe annabi Isa ina fata kun fahimta kaji dama shi da karkin masu makirci ayi makirci dan a kashe wani ayi makircin karami ne dan an yi makirci a kwace abu kaza a hannun mai da'awa ko a kulle mai da'awa ko a daure mai da'awa ko a kuntata tattalin arzikin shi ko a hana shi albashi wannan ai makirci ne duna makirci makirci mafi girma shine ai makirci dan a kashe mai da'awa dan haka wannan shine makircin da banu Isra'ila suka yi wa annabi Isa shine muhawalatuhum qatlahu kokarin kashe annabi Isa wa zalika fi qawlihi ta'ala hakan ya tabbata a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wa qawluhum da fadin su yahudawa da suka ce inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullahi lallai mu muka kashe isa dan maryamu manzan nan na Allah Allah sai yace wa ma qataluhu ko wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu gicciye shi ba. Kaga wannan na ƙara bayyana mana makircin da suka yi wa Isa shine kokarin kashe Annabi Isa. Malaman tafsiri kamar Isa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da babban malami al-Imam Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin shi da al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi a cikin tafsirin shi suka ambata cewa waɗannan da basu yi imani da Annabi Isa ba daga cikin Banu Isra'ila sun yi tafiyayya zuwa wurin wani sarki kafiri suka je suka haɗu da shi suka kwadaitar da shi kashe Annabi Isa suka zaburar da shi suka kullawa Annabi Isa makirci nan take wannan sarki ya himmatu ya taho da dakaru suka rutsa wani gida da aka tabbatar Annabi Isa da shi da almajiran shi suna cikin wannan gidan suka kusa kai da nufin su kamo Annabi Isa su kashe shi wannan malamai suka ce shine makircin da Yahudawa suka yi wanda a wannan ayar Allah madaukakin sarki bai bayyana ba wannan kuma sunna ce ta annabawa kuma sunna ce ta mabiya annabawa lallai ne dukkan wanda ya san zai da'awa ya shirya wallahi za a iya kama shi za a iya tsare shi za a iya kuntata shi za a iya mishi barazana ga rayuwar shi da ta iyalin shi za ta iya kaiwa ga salwantar rayuwar shi a kashe shi duk mai da'awa ya shirya wa wannan idan kana da'awa ne dan ayabe ka don a ce ka iya to tunda wurka sauya tunaninka dan wannan sunna ce ta annabawa kisan annabawa da kisan mabiya annabawa ku duba tun daga kisan kan farko da akai wanda bayan musulunci ya samu tabbata wanda wannan kisan kai shi ya kai ga bude duk wata kofa ta fitina kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin wato asalin Bukhari kitabu ahadith al-fitan yake bayyana kisan sayyidina Umar wata kofa ce ta fitina wacce aka karyata kuma annabi yace ba za a ƙara kulle ta ba har zuwa tashin alqiyama sayyidina Umar kashe shi akai sayyidina Uthman kashe shi akai khawarij suka kashe shi a gidan shi yana karanta alqur'ani ya dauki azumi bai sha ruwa ba a haka suka kashe shi ka karanta tarihin yana na a cikin Ibn Kathir al-bidaya wan nihaya sayyidina Uthman awashe garin da za a kashe shi yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sayyidina Abubakar da Umar annabi yace ka dauki azumi ka sha ruwa tare da mu sayyidina Uthman washe gari sai ya dauki azumi azumin da bai sha ruwa ba da shi a duniya kenan aka kashe shi to haka ka binciki tarihin malamai daga waɗanda aka kulle su daga waɗanda aka kashe su daga waɗanda aka kuntata musu daga waɗanda aka wato sanya musu dokar ta bace kada a gansu kada a ga sun hadu da wasu dalibai da sunan suna karantar da su ko suna musu da'awa an daki Imam Malik an daki Imam Ahmad ibn Hanbali an daure shi an kashe almajiran shi al-Imam al-Barbahari mai littafin sharhu sunna dokar ta bace akai aka ce ka a ganshi a guri kaza kada a ganshi ya hadu da dalibai kaza lallai ya fice daga wannan gari kada a ƙara ganin shi dan in aka ganshi za a kashe shi a haka ya rasu yana wato mai gudun hijira ya boye a wani gida a haka ya rasu yaya ta faru da su Ibn Taymiya yaya ta faru ga almajiran su Ibn Taymiya a kurkuku ya rasu amma wannan bata sa ya sassauta ba bata sa ya rabu da manhajin shi ba bata sa ya bar asalin da yake akai dan ya dadada wa wasu ko ya samu sassauci ta wani bangare ba bal ya tsaya ne akan abin da ya yadda da shi shine at-tamassuku bi athari man salafa min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila samanihi yaya ta faru da almajiran shi ibn qayyim al-jawziyya sai ibn abdul hadi tarwatsa su akai sako kasa kasa yaya ta faru da ƴaƴa da jikoki na su Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan malami mai littafin wato mai sharhin kitabut tauhid wato tafsirul aziz al hamid kashe shi akai ɗan ɗari kun sufaye suka hada kai da turawa suka ji aka kama shi aka tafi da shi a tun a wancan lokacin aka bude mishi wuta aka yi fata-fata da naman shi yaya ta faru da malumman mu baya da mu kadan yaya ta faru da malumman mu da suka karantar da mu kashe su akai kuma an kashe su ne saboda wannan da'awa ta sunna wannan da'awa ta salafiyanci waɗanda suka kashe waɗannan malamai in ma sun kashe su ne saboda da'awa ta mutu to wallahi ƙarya kuke makiya Allah ƙarya kuke yi da'awa ta Allah ce ko an kashe musulmi gaba daya ko an kashe ƴan salafiyya gaba daya ko an kashe ahlus sunnan Kano gaba daya ko an kashe ahlus sunnan Zariya gaba daya da'awar salafiyya da'awa ce ta musulunci da'awa ce ta Allah Allah zai samar mata da mazajin da za su ci gaba da yinta dan inda kisan malamai da kisan annabawa na dakushe da'awar Allah da da'awar musulunci bata je ko ina ba annabi ya rasu an ci gaba da da'awa an kashe sahabbai an ci gaba da da'awa ta musulunci malamai sun mutu an ci gaba da da'awa kuma sai an ci gaba da da'awa da izinin Allah ala raghmi unufil kafirin wal munafiqina dan haka lallai ne malamai ku tashi ku karantar da daliban ilimi na sunna ku karantar da su ilimi na salafiyya kuma kuma daliban ilimi ku hakura ku koyi ilimi na sunna dan ku zama mayo ga malamai na sunna Allah madaukakin sarki ka samu dace jama'a za mu tsaya ne anan saboda lokaci dan haka za mu tashi gaba wato aya ta 54 fadin Allah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirina dan wannan ayar bata sharhantu ba jama'a sai mun kara mata bayani ina fata jama'a mun fahimta sai mun dauko wasu bayanai wato na misalan makirci da ake shirya wa da'awoyi sai mun buga misalai jama'a liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina Allah madaukakin sarki ka samu dace zan saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu